Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su ikama muka sai a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet da lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Yau ranar 26 ga watan Satumba shekara ta 2019. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Makadashin shugaban hukumar leken asirin Amurka wanda ya hana a fidda korafin da wani mai kwarmata bayani yayi a daidai lokacin da ake shirin kaddamar da binciken tsige shugaba Donald Trump akan wasu matakai da ya dauka a yau Alhamis zai bada bahasi a gaban kwamitin binciken leken asirin majalisar kwamitin. Akwai yiwuwar cewa shugabannin kasashen duniya da ke birnin New York don halartar taron majalisar ɗinkin duniya yau Alhamis za su saurari bayani akan rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Palestine. Haka kuma akwai wani rahoto da aka ba hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta MDD yayi kira ga gwamnatin Gambisar Sudan da ta yi amfani da hanyar kula da haƙoƙin jama'a a ƙoƙarin da take yi wajen haɓaka tattalin arziki.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa ta Najeriya ta ce za ta bayar dukkan 'yan ƙasar lambobin zama ɗan ƙasa.
Lalle ba shakka register na ɗan ƙasa yana da muhimmanci ga tsarin tsaro. Da farko shi zai ba ma hukuma ko wace iri ce ta san wane ne ɗan ƙasa, me ma yake yi, me yanayinsa.
Haka kuma za a ji cewa shugabannin duniya sun tabbatar da wani gagarumin shiri na kiwon lafiya ga kowa a duniya.
Antonio Guterres ya kwatanta wannan sanarwa a matsayin wata gagarumar nasara ce da za ta samar da ci gaba a shekaru 10 masu zuwa.
Sai kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta kawo mana a wannan la'asariya da kuma wasu ra'ayi da kuma wasu raro kuke aiko mana, amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya kamar yadda muka same su bidiyo. Makaddashin shugaban hukumar leken asirin Amurka wanda ya hana a fidda korafin da wani mai kwarmata bayanai yayi a daidai lokacin da ake shirin kaddamar da binciken tsige shugaba Donald Trump akan wasu matakai da ya dauka a yau Alhamis zai bada bahasi a gaban kwamitin binciken leken asirin majalisar wakilan Amurka. Haka zalika ana sa ran cewa Joseph McGee zai yi wa mambobin kwamitin leken asiri na majalisar dattawan kasar bayani a cikin sirri. Gabanin bahasin da zai bada yau kwamitin na majalisar wakilan Amurka ya fidda rubutaccen korafin da mai kwarmata bayanan ya shigar. A bisa aikin da nake yi, na sami bayanai daga jami'an Amurka da yawa akan cewa shugaban Amurka na amfani da ikon kujerarsa don neman wata ƙasa ta yi ƙasa London a zaben Amurka na shekara ta 2020 a cewar korafin. A yammacin jiya Laraba aka baiwa wasu mahukunta da ke kwamitin na leken asiri damar duba bayanai mai kwarmatan. An sami mabambantan ra'ayoyi tsakanin jam'iyyu wajen nazarin bayanan, inda 'yan Democrat suke ganin abin da muni, su kuma 'yan Republican na hasashen ko da ma an saki bayanan ga jama'a ba zai janyo wata matsala ga shugabancin Donald Trump ba. Akwai yiwuwar cewa shugabannin kasashen duniya da ke birnin New York don halartar taron majalisar ɗinkin duniya a yau Alhamis za su saurari bayanai akan rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila daga Palestinawa, yayin da jami'ai daga ɓangarorin biyu za su gabatar da jawabansu a yau a wurin taron kolin na shekara-shekara. Da safiyar yau ne shugaban Palestine Mahmoud Abbas zai gabatar da jawabinsa. Shi kuma firan ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana kokarin kafa sabuwar gwamnati bayan da aka gudanar da zabe a kasar a makon jiya. A saboda haka ministan harkokin wajen Isra'ila Ariel Katz ne zai yi jawabi a majalisar da rana a yau. ta yiwu kuma rashin tabbas din da ke tattare da ficewar Burtaniya daga gamayyar kasashen Turai ya kasance cikin abubuwan da shugaban majalisar kasashen Turan Donald Tusk zai ambata a jawabinsa. Firaministan Burtaniya Boris Johnson bai ce komai ba game da ficewar Burtaniya daga Turai a jawabin da ya gabatar cikin makon nan. Kuma ya fuskanci babban kalubale bayan da kotun kolin Burtaniya ta yanke hukuncin da ya bayyana matakin da Prime Minister ya dauka na dakatar da majalisar dokokin kasar wanda ya saba doka. Wani rahoto da aka ba hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta MDG yayi kira ga gwamnatin Gambizar Sudan akan ta yi amfani da hanyar kula da haƙoƙin jama'a a kokarin da take yi wajen haɓaka tattalin arziki da samar da zaman lafiya a ƙasar da ta dade tana jin jiki. Wannan shine rahoto na farko daga wani ƙwararre a MDG akan Sudan da ke duba yanayin haƙoƙin bil'adama tun bayan barkewar zanga-zangar da aka shayi a ƙasar a shekarar da ta gabata. Har aka kai ga hamɓarar da gwamnatin da daddan shugaba Umar Al-Bashir a watan Afrilun da ya gabata. Aristide Donnansi ya yaba wa sojojin Sudan da 'yan adawa saboda yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu akan mika mulki ga farar hula. Ya ce wannan mataki na da mahimmanci wajen samar da zaman lafiya da kuma tsaro ga jama'ar Sudan. Donnansi ya kuma ce kula da haƙoƙin bil'adama na da mahimmanci wajen magance tarin matsalolin tattalin arziki da talauci da kuma rashin daidaiton da ake su a Sudan. Masararo kada ku shafa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A yayin da ake nuna damuwa akan yiwuwar tashin hankali da magudin zabe da kuma hargitsin bayan zabe, a jiya Laraba 'yan takara a Afghanistan sun kammala gangamin yakin neman zabe da suka kwashe tsawon kwanaki 60 suna gudanarwa a Afghanistan, kwanaki biyu gabanin zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar Asabar kamar yadda doka ta tanada. Abokan adawar shugaba Ashraf Ghani wanda yake nema a zabe shi a karo na biyu sun zarge shi da yin amfani da dukiyar kasa don gudanar da yakin neman zabe. Daya daga cikin 'yan takarar Abdullah wanda har da shi aka kulla rajejeniyar daunin iko da Ghani ta tsawon shekara biyar ya ce Ghani ba zai yi kai labari ba kuma zai yi kokarin yin murdiya don ya ci zabe.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumar bada katin zama dan kasa ta Najeriya ta ce za ta raba lambobin zama dan kasa miliyan 2 ga 'yan kasar. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Mai na kaina ya hado mana.
Wannan shiri na rabawa 'yan Najeriya lambar zama dan kasa kimanin miliyan 200 na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar Operation Lafiya Dole mai yaki da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya farlanta mallakar lambar ga mazauna yankin. To ko da akwai alaka tsakanin yunkurin na hukumar bada katin zama dan kasa da batun tsaro, tambayar kenan da na yi wa General Manager mai kula da aikace-aikace na hukumar Abdulhamid Umar Umaisha.
Alakar su a gurguje shi ne arewa ta maso gabas inda muke da Borno State, Adamawa da Yobe inda ake abin nan. Zancen tsaro babban zance ne. Ita number da muke bayarwa yana taimakawa masu aikin tsaro su iya sanin waye ne mai laifi waye ba laifi. Zancen tsaro ba wasa da ita. Mu amfanin wannan shaidan da muke ba 'yan Najeriya akwai zancen tsaro na asan mazama ƙasar Najeriya kuma wanda aka tare ya iya nuna shi asalin ɗan ƙasa ne.
Abdulhamid Umaisha ya ce hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa na marabalale da yadda rundunar Operation Lafiya Dole a shiyar arewa maso gabas ta farlanta karɓan wannan kati ga mazauna yankin.
Mu anan farin ciki muka yi sosai don dama can 'yan Najeriya mun yi kira mutane da yawa ba su fito sun wannan registration da muke yi ba. Yanzu da aka sa ta dole kaga mutane sun fito sosai.
Masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu na ganin muhimmancin wannan aiki.
Lalle ba shakka register nan na ɗan ƙasa yana da muhimmanci ga tsarin tsaro. Da farko shi zai ba ma hukuma ko ce irin ke ta san wane ne ɗan ƙasa, me ma yake yi, me yanayinsa. Alƙaluman da za a tattara da wurin wannan rajista din kasa za ta yi amfani da shi wurin duk wani tsari na tsaro. Wurin bincike, misali wani ya yi wani laifi, ana son a gano wani ne shi, to wannan ma na iya taimakawa don kafin a yi rajista din ana ɗaukan waɗansu muhimman abubuwa daga shi wanda za a yi ma rajista, wanda turanci ana kiran shi biometric, wato ɗan dangwalin hannun yatsan mutum da kuma wani lokaci hadda na ido ma.
Yanzu dai abin jira gani shi ne irin tasirin da wannan hoɓɓasa zai yi musamman ga sha'anin magance matsalar tsaro a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To mazalla a gaida Hassan Maina Kaina. Shugabannin duniya sun tabbatar da wani gagarumin tsarin kiwon lafiya ga kowa a duniya da aka sanar a gefen taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ke zama tsarin kiwon lafiya mafi inganci da girma da aka tabbatar da shi a taron kolin shugabannin na duniya. Ga rahoton da Baba Yakubu Makiyar daga birnin New York ya aiko mana.
Shugabannin duniyar sun tabbatar da wannan tsarin kiwon lafiya ga kowa ne a wani taron gefen taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya tattara mahalarta da suka hada da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin shekaru 74 Tijjani Muhammad Bande da babban daraktan hukumar kiwon lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da wakilan gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu da sauransu. Antonio Guterres ya kwatanta wannan sanarwa a matsayin wata gagarumar nasara ce da za ta samar da ci gaba a shekaru goma masu zuwa a yaki da cututtuka da ake iya ɗauka kamar cutar sida da tarin fuka da malaria, yayin da ake kuma magance cututtukan da ba iya ɗauka ta wannan hanyar samar da kiwon lafiya a matakin farko mai inganci.
The political declaration also states the need to ensure universal access to sexual and reproductive health care services and reproductive rights. It is essential to protect the well-being and dignity of women and girls.
Guterres ya ce wannan sanarwar siyasa akan tsarin kiwon lafiya ta bayyana muhimmancin samar da yancin kiwon lafiyar jima'i da haihuwa ga kowa, tana da kuma muhimmanci ga kare walwala da mutuncin mata da 'yan mata. A nasa bangare, babban darantan hukumar WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a yau muna kira ga duk kasashe da su kara zuba jari akan samar da kiwon lafiyar matakin farko akalla kashi ɗaya cikin ɗari na dukiyar ƙasar ta hanyar ƙara kasafi ko kuma sauyin mazaunin tsarin kiwon lafiya ko kuma biyu duka.
WHO estimates this investment would save about 60 million lives every year and extend
ya ce hukumar kiwon lafiya ta WHO ta kiyasta wannan jari a fannin lafiya zai ceto rayukan kimanin mutane miliyan 60 a duk shekara, kana ya ƙara yawan shekarun al'umma da kashi 3.7 nan da shekarar 2030. Isa Ali shi ne shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ake kira VALD a ƙasar Ghana, yana cikin mahalartan wannan taron.
Akwai wani lokacin da ake alkaura daban kuma ba cikawa, masalan kenan, saboda shi an zo ne a tunasar da manya su gane cewa kama ababen da an ka dace yau yana cikin shirin da su ma sun kai mana alkawali, duniya duka alkawali kama za su yi kokari su magance shi.
Sai dai mahalartan suna sa ran talakawa ne za su amfana da wannan tsarin kiwon lafiya ga kowa, musamman a ƙasashe masu tasowa kamar Afirka da sauransu. Baba Yakubu Makiyar, sashen Hausa na muryar Amurka daga zauren taro na majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon.
To madalla a gaida Baba Yakubu Makiyar. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 11:14 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makonni biyu da suka gabata mun tattauna akan jinkirin daukar ciki ko kuma rashin samun ciki da kuma irin agajin da likitoci suke bayarwa domin samun ciki. A wannan makon kuma za mu yi magana ne akan ciki ko juna biyu da kuma matsalolin da ake iya cin karo da su a makonnin farko na samun ciki wanda a turance ake kira da normal pregnancy and common first trimester disorders. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Suraiya Awal Suleiman dake sashin kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya dake Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Barka mu dai Hawwa. Taya mace take gane cewa ta samu juna biyu?
Mace na iya gane ta samu juna biyu sanda bata ga al'ada ba kuma lokacin al'ada yayi. Sannan za ta iya ji kasan maranta yana mata bayar da ta saba jin shi ba kamar yana dan kamar ciwo amma ba dai ciwo sosai ba. Sannan kuma tana iya suna iya fara samun jin kaman za su yi amai da kuma yawan yin amai sai da tarar yau. Yawanci wa'innan su ne muke ji mata suke complain.
Menene abubuwan da mace take tsammani a makonnin farko na samun ciki?
A makonnin farkon samun ciki akwai abin da muke kira physiological changes in pregnancy. Ya kasu kashi uku. First trimester, second trimester, third trimester wato makonni uku na farko na biyu da na uku na ciki. First trimester shine makonni uku na farko na ciki. A nan banda wannan rashin ganin al'ada wata ya zagayo da kuma samun jin kaman sana jin amai sannan yin amai din da kanshi sannan yawan tarin miyau a baki sannan wasu ma su dan fara samun dasashin su zai ringa jini in suna brushing misali ko kuma za su iya ganin ciwo kan harshen su ko kan dasashi ko kan leben su ta ciki za su iya samu wannan duk wannan ba matsala bane kawai canji ne da jikin mace ke samu lokacin da ta samu ciki sannan still a makon na farko first trimester din wato still za ta iya dan samu wannan rashin jin dadi wajen maranta za ta dinga ji kaman dan ciwo kadan kadan har ta ji shi zuwa bayanta muddin dai bata ga jini ba to shi ma ba matsala bane sannan kuma still a wannan lokacin za ta iya dan ganin jini dan kadan da zai fito to shi wannan din ba lalle bane ya zama matsala banda ma sati 4 zuwa 5 din nan wato daidai lokacin da ya kamata ta yi menses in ta ga wannan jinin dan kadan ba lalle bane wasu ma suna iya cewa menses din ne basu ma san cewa ciki ne a lokacin ba so duk wa'annan ba matsaloli bane.
Yaya lafiyayyen ciki ko juna biyu yake?
Ciki dai gaskiya ba za a ce lafiyayye ba sai mace ta tanganta ta sauka lafiya ta haifi bibin ta domin ciki mai matsala ma har sai an zo wajen haihuwa watakila ko kuma ma a ce irin su mako na 6 ko irin zuwa sama dai tukuna in ta je ta scan misali shine za ga wasu abubuwa dake samun baby amma ita kanta ba ta ga wani matsala ba gaskiya so sai mace ta haihu gaskiya ta haifi bibin ta lafiya lau tukuna za iya ce ciki lafiya.
Menene idan mace ta ji a lokacin da take dauke da juna biyu za iya cewa ba wata matsala bace?
Rashin jin dadi ta wajen maranta za ta dinga ji kaman abu na yi mata ciwo wurin ko kaman motsi ko wani abu wannan ba matsala bane mahaifa ne kawai yake kara girma sannan jijiyoyin da ke rike mahaifa a wurin nan su kansu ba su da wannan karfi ko tension zance karfin da suke rike mahaifa inda ya kamata su kansu suna dan zama weak kadan so za ta dinga dan samu wannan pain din daga ta samu ciki wayannan jijiyoyin za su dan yi weak za su yi kaman igiyan da ruwa ya daka karfin su ba zai zama kaman yanda suke ba mahaifan zai yana kara girma kenan sannan su kansu ba su rike kashi inda ya kamata ya tsaya ba su rike mahaifan inda ya kamata ya tsaya so any duk wani karamin canji da mahaifan ya samu za ta dinga ji kaman ciwo ne amma wannan ba matsala bane domin mahaifan yana kara girma dasu cikin yana girma shi ma.
Bayan mun ji bayanai kan lafiyayyen ciki kamar wasu irin matsaloli ne ake iya cin karo da su a makonnin farko na samun ciki?
Makonni na farko na uku muke magana yanzu saboda haka a lokacin nan wannan jin kaman amai din da amai da take yi din nan zai iya zama mata matsala domin akwai abin da muke kira hyperemesis gravidarum wannan amai din ya wuce misali ya kai matsayin da ba ta iya cin abinci ba ta iya ajiye ko ruwa ma ta sha za ta amar ba karfin jiki zai iya ma sa ta cikin zai iya zubewa idan ba a kula da wannan ba so in mace ta samu wannan wanda amai dai da baya tsayawa din nan dole ta je asibiti domin sai an rike ta ma an sa ruwa kafin nan za ta samu sannan a ringa ba ta abinci in ya kama ta allurai sannan banda wannan ciwon maran da muka yi magana din nan na dazu zai iya yiwuwa akwai abin da muke kira threatening miscarriage, wato kusan yin bari kenan, alamomin yin bari. To wannan cikin ciwon cikin zai karu har ya kai matsayin da zai hana ta yin ayyukan ta yanda ta saba, ya hana ta tashi, ya hana ta fita ko wani abu, ya hana ta sukuni. In ta samu wannan ciwon cikin ya matsu, dole ta zo asibiti, sannan za ta iya samun jini ma tare da shi. To a wannan lokacin still shi first trimester din nan, mata wanda suka dauki ciki za su samu alamun ciki, su wani za a yi gwaji a ga cewa akwai ciki ko na fitsari ko na jini, za su iya yin samun jin amai din nan ko su yi amai. Amma in suka samu wannan ciwon ciki da kuma jini a tare, zai iya zama na ɗaya na abu biyu ko uku na abu biyu zance. Na farko shine zai iya threatened miscarriage, abinda muke kira kaman kusan alaman barin ciki. Za ta zo asibiti, wannan za a buƙaci kawai a rike ta asibiti, a sa mata ruwa, a hana ta daga abubuwa masu nauyi, ayyuka masu buƙatan ƙarfi, tsayuwa matsawon lokaci, saduwa da mai gida, duka za a hana a lokacin nan har sai an wuce first trimester din. Sannan abu na biyu shine zai iya yiwuwa cikin ne ma ya fara aikin shi na zuba kenan, wato yanzu ba alamomin yake nuna ba, ya ma fara zuba din kenan. To shine jinin zai fi yawa, sannan ciwon ma shi ma zai karu. Sai an scan sai a gani wannan. To wannan in ya gama, to fa lillahi, in bai gama ba za a isa mata magani ko a kai ta tiyata a ƙarasa. Na uku shine zai iya zama abinda muke kira ectopic pregnancy, ciki shi kanshi in mace ta samu ciki a wannan first trimester din, ƙwayoyin da suka yi forming baby din za su shiga ne su zauna a cikin mahaifa, anan zai kwanta, anan baby zai girma da sauransu. Amma a ectopic pregnancy ya kunshi cewa wannan ƙwayoyin da suka haɗu da suka forming baby, hanya suke bi yana nan kaman tiyo ne da za su bi su shiga cikin mahaifa su kwanta. To in suka kwanta cikin mahaifa shine ciki normal, ciki ba matsala. Amma a hanyar da suke shiga tiyo din nan, in ya tsaya fa a wurin, baby ya tsaya a wurin, ya fara girma a wurin, shi ake kira ectopic pregnancy. Zai iya faruwa a hanyar mahaifa din nan, zai iya faruwa a wajen tiyon mahaifa din nan ma. Amma yawanci wanda muke gani na cikin tiyon da yake bi ya shiga cikin mahaifa ne. To in ya faru, ciwon cikin nan akwai shi, jini akwai shi. So mace za ta zo maka da cewa tana da ciki da sauransu, kana zuwa kana yin scanning zaka ga cewa baby yana girma ne a cikin tiyo, bai shiga cikin mahaifa ba. To wannan shi kanshi ectopic pregnancy din yana kisa ba kaɗan ba, domin na farko za ta rasa jini ne sosai, sannan za ta shiga abin da muke kira shock. Jini baya iya shiga ma wani bangare na jikinta, za ta shiga shock ne, da haka kuma za ta iya mutuwa idan har ba a ɗauke ta an kai ta tiyata a lokacin nan an cire babin nan ba daga tiyon nan inda ya tsaya, don bai kamata ya girma wurin ba.
To likita kenan idan hakan ta faru ba a iya tura babin a mayar da shi cikin mahaifan sai dai a cire?
Baya yiwuwa. In aka yi sa'a aka samu aka kama wannan da wuri, bai riga da kuma ya girma ba, ba a riga da an ga cewa zuciyar baby ya fara bugawa ba, duk irin su kaman sati biyar din nan na ciki. To za a iya akwai wani allura da muke sawa ta cikin macen, za mu sa da hoton scanning muna gani muna sa wannan alluran, sai mu sa ruwan allura a cikin babin nan. To anan babin har zai daina girma, ta zo ta samu ta fitar da shi ba tare da a yi mata tiyata ba. Amma muddin baby ya dan girma ya kai irin su sati shida bakwai zuwa sama, sannan an riga an samu heartbeat na baby yana nuna a scan, to wannan sai dai a dauki ta a kai ta tiyata, don sai an ma yanke wannan tiyo din ta gefe daya, sai dai ta dauki ciki next time da ɗayan tiyo din in yana nan lafiya, don tiyo biyu ne a mahaifan mace.
To likita, da kin yi bayanin cewa barkewar jini alama ce ta matsala a makonnin farko na ciki, wani lokacin kuma zaki ga akwai fitowar ruwa, shi ma wata alama ce ta matsala?
Fitowar ruwa zai danganci wani irin ruwa, don a ciki generally ruwan da ke fita ta gaban mace, vaginal discharge ake cewa din nan, yana karuwa a ciki. Zan mace zaka ringa ji tana da ciki sai ce maka kai ina ganin ruwan ba yanda na saba gani ba, don ko tana normal al'ada in macen da bata da ciki akwai ruwan da mata suke gani, fari dai yana fitowa kaman dai kalar ruwa, ko kuma fari dai kaman farin madara yana fitowa da dan yawan shi, ba kaman yanda ta saba yi lokacin da take al'ada ba. Sannan ba wari, sannan ba kaikayi ko kuma wasu kuraje a gaban nata. To wa'annan is suspected a pregnancy, ba damuwa bane lokacin da suke da juna biyu, ba damuwa bane. Amma muddin ta fara ganin ya canza kala, ko ya zama kore, ko ya zama yellow, ko ya fara sa ta kaikayi, ko ta fara ganin wasu wasu kuraje a gaban ta to lalle ta zo asibiti don wannan matsala ne kamar yadda dai muka yi bayani akan kwayoyin cuta da ake samu ta hanyar saduwa a makonnin da suka wuce.
To likita, idan mace ta fuskanci irin waɗannan matsaloli na barkewar jini ko ganin ruwa mai yawa wanda kalarsa ya canza, me ya kamata ta yi?
Dole ta je asibiti, amma shi na jini din yafi emergency akan shi na ruwa. Shi na jini din ba abin da za ta zauna a kai bane a gida ta ce a'a bari sai gobe sai GB. Tana ganin jinin nan duk abin da suke za ta bari ta gudu asibiti. Sannan shi na ruwa din shi kanshi haka din ne za ta je asibiti dun sai an gwada a gani menene, dun sai mun duba mun dauki za mu dan dibi ruwan mu kai ayi gwaji sai a san wasu magani za a bata ta sha ta warware, domin shi kanshi in ta bar shi haka nan zai iya jawo ta kwayoyin cuta a maranta, sannan zai iya jawo zubewan ciki ko kuma ma cikin yayi nisa ya jawo naƙuda a lokacin haihuwa bai yi ba. Sannan shi na jini din yanda muka yi bayani zai iya zamana cewa ectopic pregnancy ne yanda muka yi bayani dazu, ko kuma zai iya zamana cewa alaman zubewan ciki ne amma bai riga da ya farawa, ko kuma ma a ce zubewan cikin ne ma kawai wanda in sai ta zo asibiti kuma za a tabbatar sai a ƙara sa mata ta samu lafiya.
Likita, akwai mata masu ko hawan jini ko ciwon siga, su kuma yaya juna biyunsu yake, menene irin matsalolin da suke fuskanta a juna biyunsu?
Wayannan cututtukan su hawan jini, ciwon siga, ciwon sikila, ciwon asma, duka wayannan matsaloli ne wanda muke gani yau da kullum. Kafin su dauki ciki ya kamata a gansu a yi musu bayanin abubuwan da ciki yake iya sa ciwon su nan zai iya ƙara zama matsala idan suka dauki ciki, saboda haka dole sai an yi maganin su. Su wayannan ba magani cewa gaba ɗaya ba su da shi ba, a'a suna buƙatar kulawa ta musamman, domin a ce siga misali sugar kar ya zamana wanda zai bata matsala ne.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato
Dr. Suraya Awal Suleiman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin na lafiya uwar jiki.
To madalla gaida Hawwa Umar, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email.
Saƙon na farko ya fito daga Mansura Almugumel, ya ce assalamu alaikum muryar Amurka, ya ce da Allah ku bani dama na yaba wa tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Kwankwaso kan namijin ƙoƙarin da ya yi na turo 'ya'yan talakawa ƙasashen ƙetare domin ƙarin ilimi kyauta, duk da cewa baya riƙe da muƙamin a yanzu. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a, ya ce ya ɗuwar makamai ta haramtacciyar hanya ga jama'a, hakan kan haifar da illoli da dama, da fata hukumomin tsaro za su ƙara ƙaimi sosai wajen ganin sun daƙile yaɗuwar makaman ta haramtacciyar hanya. Sai dai saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Abdulrahman na Aliyu Balkor, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, ya ce haƙiƙa tar da Allah wadda ne halayyar da wasu mabiya ɗariƙar Kwankwasiyya suka nuna na yi ihun ba mayi ga mai girma ministan sadarwa Honorable Dr. Ali Ibrahim Pantami a filin tashi da saukan jirage na marigayi Aminu Kano, da fatan hukumomi za su zakulo duk mai hannu a ihun domin hukunta shi don ya zama darasi ga na baya. Mun gode.
To madalla, mun gode da sakonnin da ku aika mana. Kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga Aisha ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Kaddashin shugaban hukumar leken asirin Amurka wanda ya hana a fidda korafin da wani mai kwarmata bayani ya yi a daidai lokacin da ake shirin kaddamar da binciken tsige shugaba Donald Trump akan wasu matakai da ya dauka a yau Alhamis, zai bada bahasi a gaban kwamitin binciken leken asirin Majalisar Wakilan Amurka. Haka zalika, ana sa ran cewa Joseph Magui zai yi wa mambobin kwamitin leken asiri na Majalisar Dattawan Kasar bayani a cikin sirri. Akwai yiwuwar cewa shugabannin kasashen duniya da ke birnin New York don halartar taron Majalisar Dinkin Duniya a yau Alhamis za su saurari bayani akan rikicin da ke faruwa a tsakanin Isra'ila da Falastinawa, yayin da jami'ai daga bangarorin biyu za su gabatar da jawabansu a yau a wurin taron kolin na shekara-shekara. Da safiyar yau ne shugaban Palestine Mahmoud Abbas zai gabatar da jawabinsa, shi kuma firan ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana kasarsa yana kokarin kafa sabuwar gwamnati bayan da aka gudanar da zabe a kasar a makon jiya. Saboda haka ministan harkokin wajen Isra'ila Ariel Katz ne zai yi jawabi a majalisar a ranar a yau.
Toma Adalla a gaishe ki. Masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kada manta za iya zuwa shafukan manyan yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta gabatar da shirin da kuma waɗanda suka bada umarni suka kuma hada shirin, Leo Daniel Brown, sai kuma injiniyan mu na yau, wato injiniyan mu na yau Dan Crawford. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa kada ku kashe rediyonku, domin Amina da Yusuf na nan tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.